Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan yake gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. A Ghana kuma kuna iya jin shirin nan ta tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan shirye-shiryen a duk lokacin da kuke bukata ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu karfe 8 agogon Najeriya da Niger Kamaru da Chadi 7 na safi agogon Ghana yanzu ma tare da Ladan Ibrahim yau da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliu ke farin cikin jagorancin kawo muku shirin na hantsi daga nan birnin Washington DC ba labaran duniya zamu kawo muku sharhin lauya Modibo Bakari kan irin makomar irin mataki da jami'an tsaro suka dauka na gaban kansu wato na killace majalisa da abinda suka kamaci irin wannan zamu kawo muku shirin na sa ba kasa ba da sharhin da wasu jaridun kasar Ghana suka ya mako sannan ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga labaran duniya tukuna
masu sauraro assalamu alaikum gungun sojojin yan tawaye na kasar Sudan ta kudu za su hade da sojojin gwamnatin kasar wannan ko ya biyo bayan rajejeniyar samun zaman lafiya ne da aka kulla a watan da ya gabata tsakanin bangarorin yan tawaye da gwamnatin kasar Brigadier General Chang Garan ya faɗa wa manema labarai a ranar Talata a Juba cewa shi da sojoji fiye da 300 za su hade da sojojin gwamnatin kasar ha kuma mai magana da yawun sojan kasar Brigadier General Lul Raul Kwang ya tabbatar da wannan labari yanzu haka dai ana sa ran jami'an gwamnati da bangaren yan tawayen su saki sa hannu akan wata yarjejeniya a matsayin ci gaba da kammala wannan yarjejeniya wanda za a yi a ƙarshen wannan satin a Khartoum babban birnin kasar Sudan yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan jiya wanda ya farfado da shirin samar da zaman lafiya na shekarar 2015 ya kawo ragon yawan fadace-fadacen da ake samu a kasar ta Sudan ta kudu sai dai har wa yau akwai wasu batutuwan da sassan biyu ba su cimma matsaya a kansu ba misali batun bakin iyakokin su da kuma rawar da matakan mataimakan shugaban kasa guda biyar za su taka a sabuwar gwamnatin haɗin kan kasa da za a kafa gwamnatin kasar Afghanistan da Amurka ke goyon bayanta ta ba da sanarwa jiya Laraba cewa ba za ta halarci taron wasu kasashen a watan gobe a kasar Rasha ba wanda zai tattauna akan makomar Afghanistan din yayin da kungiyar yan ta'addan Taliban ta tabbatar wa muryar Amurka cewa ta amince da goran gayyatar da aka bata kuma za ta tura wakilinta a wurin wannan taro Rasha ko baya ga gayyatar Kabul da kuma yan Taliban ha kuma ta gayyaci wasu kasashe 11 da ke yankin kasan ciki ko har da China da Pakistan da Iran domin su halarci wannan taron na 4 ga watan Satumba wanda za a yi a fadar gwamnatin kasar ta Rasha mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Afghanistan din Sirghaltu Ahmadi ya tabbatar wa muryar Amurka a ranar Laraba cewa gwamnati ta yanke shawarar kin aikewa da wakilinta wajen wannan taron da za a yi a Rasha sai dai bai ba da kowane irin dalili ba sai dai rahotanni sun bayyana cewa kasar ta Afghanistan ta yi fushi da matakin da Rasha ta dauka ne na gayyatar yan Taliban ba tare da tuntuban ita gwamnatin ta Afghanistan ba wannan dai shine karo na farko a cikin shekaru daya da kungiyar ta Taliban za ta halarci irin wannan tattaunawar a hukumance wanda kuma wannan shine zai zame wani babban nasara ga harkokin diplomasiyar kasar ta Rasha boyayyen shugaban nan na kungiyar yan ta'addan IS ya fara magana a maboyarsa bayan ya kwashe kusan shekara guda ba duriyarsa a bayyanar jama'a kuma yana kira ne ga magoya bayansa da su ƙara daurewa wato ranar bakin ciki na nan zuwa ga abokan gabarsa kafan sadarwar Al-Furqan ta kungiyar ta yan ta'adda ita ce ta fitar da sanarwa mai tsawon minti 54 wanda aka ce Abubakar Al-Baghdadi yayi shi taken jawabin ko shine ku bada sadakan yin nasara ga marasa lafiya a ranar Laraba a cikin sanarwar da yayi gaisuwa ce ta musamman domin bikin sallah babba wanda ake ci gaba da gabatarwa cikin wannan satin kana ya buƙaci magoya bayansa na kungiyar ta da karshe kasa a gwiwa ha kuma ya shaida wa magoya bayan nasu cewa Amurka ce ke durƙushewa amma ba kungiyar IS ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat ya sanar da hukumar binciken manyan laifuka na Afirka wato FBI cewa yayi nasarar tarwa tsawon yunkurin satan bayanai dake rumbun adana bayanan masu jefa kura'a. Bob Lord, babban jami'in tsaro na wannan kwamitin yayi wa shugaban shugabannin jami'a bayani akan wannan yunkurin da aka yi. Ya dai musu bayani ne a wajen taron da aka yi a jiya Laraba a birnin Chicago. Lord ya ce wannan yunkurin ya nuna a zahiri cewa a koyaushe akwai barazanar da ake fuskanta musamman ma da yake ana don fara lokacin zaben rabin wa'adi, sai dai ya ce ba za su yi kasa a guyo ba. Sai dai dama tun a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ne aka ta samun gutsurtsoma akan rumbun tattara bayanai na jami'ar Democrat lokacin da Russia ta samu kutsawa ciki, abin da ya haifar da baraka tsakanin 'yan takarar jami'ar Democrat su biyu, wato Hillary Clinton da Bernie Sanders. Russia ta shakare ta wannan zargin a duk lokacin da aka taro da wannan magana.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, wace irin illa matakin killace majalisa da jami'an tsaro suka yi zai haifar ne a Najeriya kuma ga tsarin demokradiyya, kuma menene makomar irin wannan mataki a tsarin demokradiyyar? Wannan ce tambayar da na yi wa lauya Modibo Bakari.
Idan har aka zo aka tabbatar cewa akwai keta tsarin mulkin Najeriya da aka yi akan wannan abu, to idan kuma aka je aka samu waɗanda suke da hannu ba waɗanda suke da hannu a ciki, wanda kuma aka bar wannan suka hira rantsuwa na ofis a gargashin tsarin mulkin Najeriya, ɗaya daga cikin sharuɗan rantsuwan ofis wato kiyaye tsarin mulkin Najeriya da kuma tabbata shi yanda yake a cikinsa. To idan mutum ya ke da tsarin mulki ya saba rantsuwar ofis dinsa, to na daidai shi ya rasa mukamin tukuna. Na biyu kuma wani hukunci da zai iya biyo baya, dole kuma a dubi wace doka ko don bayan keta tsarin mulkin akwai kuma keta dokar aiki kuma na ofis, domin kowace hukuma a cikin wannan hukumomi banda tsarin mulkin Najeriya tana da wata doka da ta kafa ta, kuma kamar National Assembly suna da National Assembly Commission Act, kamar ita hukumar farar kaya wato DSS suna ƙarƙashin National Security Agencies Act na 1990 Laws of the Federation na 2004. To a ƙarƙashin wannan umurni da suke karba, su suna karban umurni ne daga shugabansu wato Director General na State Security Services. To shi kuma yana karban umurni ne daga shugaban kasa ko kuma a wani lokaci National Security Advisor, shine wato immediate superior kesa wanda yake lura da ayyukansa. To sai a duba waye daga ciki yake da laifi a ciki. In shugaban kasa ne ya ba da wannan umurni ko kuma da saninsa ko da yardarsa, to kaga ya ke da tsarin mulki, na don haka ya shiga abun da ake kira impeachable offensive, domin ke ta tsarin mulkin Najeriya yana daga cikin laifukan da yake sa a tsike shugaban kasa. Idan kuma shugaban kasa bai da hannu ko kuma National Security Advisor cewa bai da hannu, to duk wani hukunci ya rataya ne akan immediate person wato wanda ya ba da wannan umurni. To kafin haka yake tafiya har zuwa ga command, har zuwa ga mafi karancin mukami. Don haka duk doka banda doka na hukunci na keta tsarin mulkin Najeriya wanda za a ɗauka a kansa, akwai kuma hukunci wanda ake iya samu a ƙarƙashin doka da ta kafa wannan hukuma wanda shafi kora daga aiki da kuma hukunci disciplinary action wanda aka ga dama za a ɗauka a kan mutum. Banda koran aiki ma akwai kuma waɗansu hukunce-hukunce da mutum yake iya shiga a dalilin taka ka'idojin aiki. Da haka kowane irin taka, kowane irin karya, akwai hukuncin da aka yi tanadi a dokokin Najeriya, ba sai tsarin mulki kawai ba.
Nan da wasu ƴan mintoci za mu gabatar da shirin na kasa ba kasa ba, kamin na shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Alhamdulillah, mai dan mani ya hegida ya zamo bana kama bayana mai ta kama da kadon
wani ne
Masaro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa da shi kai ilimi.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Idan ba manta ba a makon da ya gabata mun faru hira da Haruna Usman, shugaban kungiyar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta guragu a jamhuriyar Niger. Inda ya tsaya inda yake mana bayanin cewa Niger, Nigeria da makamantansu suna cikin inda suka sa hannu a duniya domin tabbatar da cewa an kare haƙƙi tare da taimakawa mutanen da suke da bukata ta musamman. Inda kuma ya tsaya yana bada misalin yadda kasashen duniya da suka fi mu ci gaba suka fi mu tausayawa mutane masu bukata ta musamman. Ciki har da misali ya kawo na cewa atake kunansu na kamar guragu da makamantansu ba sa iya shiga wasu gine-gine wanda yana cikin ka'idar da aka ce a kiyaye a duniya, amma a kasashen mu ba alakari da wannan. Inda yace akwai hanyar da yake bi gaba daya ta zama masa cikas, wanda sai da wata kungiya mai zaman kanta ta zo daga wata kasa ta taimaka, sannan hanyar ta masa daidai. Ga wanda yake cigaba da cewa
yanzu war haka in ba wani kungiya da ake cewa Handicap International kullum in nazo office ina nan Palais du Sport, in ba dai sanda nake ta da shi ba, in bici wheelchair ne sai an taimaka min shiga. To amma yanzu Handicap International sun sa wannan kare da ake cewa ramp ya zo mun da sauki.
Eh, ka gani. To
kasashen namu mutane kansu ba su waye bane, kuma wani lokaci ko sun sani sai su tiya.
Eh, sai a kai
kaman ba su da tausayi da Turawa. Wani lokaci muna ya tashi duk sanda ka da, amma ba mu da dogon sai.
Tsaya a kwarai kuwa.
Da a taimaka muna yi muna rungama mun sai mu taimu karbu abin mu mutai.
Wani irin tallafi zaka iya ganin cewa gwamnati za ta iya muku musamman a bangaren wannan wasanni da muhimmancin shi da ka nuna ga mutanen da suke da nakasa a jiki?
To kaga mun ga kaman kudin da ake bada in ka duba kasashen kaman su Mali su.
To ai ina ce ban katse ka ba, ina ce bana an tauye muku kudin ba a baku ba.
Eh, kaman ba ba da bane saboda sai a ce a yi voting din shi kuma sai a ya shiga wani hanya. Kuma abinda ake ba mu mun kungiyoyi makasasu abin bai da yawa. To kaga shi yasa muka ce musu don Allah don Annabi su mai da abin da hankali su taimaka mu, saboda muna da program ya kamata kaman ayyuka da muka tsara suna da yawa, kaman waɗansu competition har gida ma muna son mu in a clubs competition
na kananan kungiyoyin wasannin cikin gida.
Yawwa, saboda su ma su bunkasa kuma shikitsu ne za mu samu kaman ɗan kungiyoyi abu nan ɗan waɗannan athletes masu kirki don kaga wannan duka muna son gwamnati ta tallaba muna, kuma da a ce akwai special budget na people with disability a fannin sport da social issues duka. Ya kamata a ce muna da budget yadda wani lokaci ake preference saboda mata kuma saboda waɗansu mutane da suke cikin waɗansu hali. Don muna iya ce mu ma na kasassu gaskiya Allah ya kamata a tallaba muna a gani in Allah ya yarda mu ma ba za su yi regretting ba kamar za su ga da cewa sport din gan Niger mu ma mun ta ci gaba da kamata saboda in ka duba akwai federations da yawa wanda ake taimaka ma wanda suke cin suke ake ba kuɗi zunzurutu amma Malam Usman in ka duba waɗannan ba su nan ga kawo ko wani galaba a Niger don ku mu wani lokaci a kaɗayan ba mu sai a ga mun ta competition mun zo da medals da yawa don ku ya kamata a ce an taimaka muna saboda mu gode na kasa ba kasa
ba eh shin akwai wani shirye-shirye da kuke yi na ganin cewa kun samu wakilci a cikin siyasa ko mulkin kasar ta cewa yadda kuma za ku samu bakin magana ko kuma ku samu kumban susa
wallahi gaskiya tun shekarun bayan mu ce tun zamanin shugaba Tanja mun na kasassu mu sun shiga siyasa mun samu political parties wanda muka shiga mun nemi ma mu zama a House of Assembly abun ya cutura saboda lokacin mutane ba su gane ba amma yanzu sanu-sanu muna ga samu ƴan uwanmu wanda suke zama councillors kamar konseye haka a kasa-kasa
mutane ba sa zaben ku ne ko ko gani suke ba za ku iya ba
wani lokaci ka san al'ummanmu ne da muke so su sai a bayanmu kamar mutanenmu masu nakasa wani lokaci ba su da yawa suna da yawa kamar mun duba haka amma ka san harkar zabe sai da takarda wajen wani takarda ID card ko takardar zabe wani lokaci yawanci su ba su da
to amma mutanen gari ba sa zaben ku
eh mutanen gari wani lokaci waɗansu suna zaba mai har yanzu dai akwai waɗansu da suke da shakka cewa kai ya zan je wa na kasashe kuya amma mu kungiyoyin muna ita kokari don mu ja hankalin su da cewa tun zamanin shugaba Tanja da aka ba na kasassu kamar bisa 20 an ba su waje guda muna da yawa cikin ma'aikatocin gwamnati kuma gaskiya Allah muna nan ga goda mu jama'a da cewa muna iya aiki wanda za a zo a gani
zaman ka a Najeriya akwai wani dan tunani da kuka taba yi irin hadakar hadin gwiwa tsakanin ku da mutanen da suke da bukata ta musamman irin na kasa daga Najeriya da Niger ku ga cewa kuna wani abu tare tabo nan dan taron irin hadin kai
wallahi mun taba yi akwai dan uwa na dan Ladin Basharu
mun yi shiri da shi yana Lagos
yawa to dan Ladin Basharu ya taba zuwa hanya mai nan yayi babban taro tare da mu
ko Amurka
ne yayi ko anan yamin akwai ƴan uwan na tara soka na Kano State wanda sun taba zuwa competition a nan yamin don kenan kaga albarkacin karatun da ni zanna saboda ina ce ni ma dan Najeriya saboda ko da ni ɗan Niger ne na samu alheri da yawa na samu karatu wanda yake nan da kyautar da rayuwa na daga Najeriya don Najeriya in ce kasa na na biyu ni ma dan Najeriya ina tuntuban su lokaci zuwa lokaci ko kwanakin bayan nan ma dan shugaban kungiyar guje-guje na sport Yusuf Amuda na kura ne sai da ya zo yame na ya aiki da mu in na ga ƴan Najeriya nake maka ma in na ta international competition kamar Paralympic Games tare da ƴan Najeriya ma muke wakar national anthem of Najeriya saboda ni na dauki kaina kamar ɗan Najeriya ne kuma
dama Najeriya da Niger ai dan Juma da dan Jummai
aiki kai ne haka kai ne wallahi duka kai ne
to daga ƙarshe wane kira kake da shi ga gwamnati da mutanen gari da ku kanku mutanen da kuke da wata nakasa a jikin ku bukata ta musamman
Allah sarki to zan wara da kanmu mu masu nakasa kaga wani lokaci mutanen masu nakasa ne wani lokaci ba su sa kai kamar ko mun kira su saboda a yi wani aiki ko a zo a gwada mutane da cewa nakasa ba kasa ba sai kaga suna koma baya muna so wannan namu su san da cewa muna iya wani abu su zo kaɗan din nan da ya yi mini saura insha Allah mun yi amfani da shi mu ba mutane mamaki kuma in Allah ya yarda kaga mutane in mun jawo hankalin su taimako sai kaga sun yi mina ba da ma sanin su ba na biyu al'umma muna so mu ce mu ƴan uwansu ne mu ba mutane ne da aka fito da su daban 2003 da aka yi All African Games a Abuja Nigeria lokacin mun tambayi Ministry of Sport din su taimaka mu in kai ba su bamu komai ba tarayyar Nigeria lokacin Federal Ministry of Sport na Nigeria su suka tallaba muna muka tai kun ba muka tai muka samu medal hudu kuma waɗannan ƴan uwanmu wanda ba na kasassu ba su yi mini gawara saboda tarihi ne ya kamata mu gani su aka zuba ma kuɗi aka ba su kuɗin mota aka yi musu komai da suka tai su medal guda kawai suka samu a taekwondo women. Kaga ni mun gwada
ana ta mutu a matsayina
amma saboda kishin kasar namu Niger mun wani abu kuma sai da muka sa Niger ta zama 18 bisa kasa 53 wanda suka halarci All African Games a Abuja Nigeria a 2003 mun dauki tarihi Amerika ma da abba ban kasa na duniya Delano Bert Franklin ya taba iko Amerika kenan da kasa ba kasa ba kuma kira da zamu yi ga gwamnatin mu muna yi musu godiya saboda suna yi mana yadda suke ya amma abun ba zai isa ba su saurare mu kuma nawa su kara muna taimakon nasu muna son gwamnati a dinga samu kusa ko mashawartan shugaban kasa mashawartan prime minister mayan kamar house of assembly saboda su san da cewa su san matsalolin mu saboda tare da al'umma muke na kasasu muna iya ba su hanya yadda za su iya biya mu bukata in Allah ya
to muna godiya Haruna Usman duka nan shirin na kasa ba kasawa bai kammala a madadin kungiyar ku ta mutane masu bukata ta musamman wato guragu dake tsalle-tsalle da guje-gujen wasanni Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin sai kuma wakilanmu daga jamhuriyar Niger kamar su Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mumuna Barma da suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida malamai a gane kuma bisa al'ada shugaban kasa ya gaisa da babban limamin kasar a daidai lokacin da musulmi suke shagulgulan sallar layya ga Ridwan
Jaridun namu na yau kusan duk jaridun kasar rana dauki da labarin sallar layya da kuma hoton shugaban kasa da babban limamin kasa Sheikh Usman Noku Sharutu jaridar Ghanaian Observer ya nuna cewa gwamnati ta dukufa ainin bisa gina kasa da ta hada da duk al'umma ya kufa adu jaridar Today zan sadaukar da komai na dan samun zama lafiya ya kufa adu sai jaridar Daily Guide wadda tace ko bari mu yi karatu daga sadaukarwar da layya ya kumsa jina na akufu adu jaridar Daily Graphic kuwa cewa tayi gwamnati za ta inganta gina kasa da ta hada da duk al'umma inji nana akufu adu yanzu za mu koma ga sauran jaridun jaridar Today da yau ta rubuta babban labarin ta kamar haka yaran Muhammad sun abukawa bagbin sai kuma jaridar Daily Guide jam'iyyar NDC na yi wa yarjejeniyar kasar Ghana da China na $2 billion zagon kasa ta kai kara ga IMF da kuma bankin duniya jaridar The Informer Otiku ta yi press da Akufo Addo tace rike matsayinka na jakadanci rayuwar mijina yafi min muhimmanci Ghanaian Times wace yau take sharhi akan shi wannan idi na layya ta bayyano shugaban kasa da babban limamin kasa sun yi hannu sannan shugaban kasan ya bayyana dagewan saurin tabbatar da duk waɗansu shawara da committee da aka kafa domin binciken harbin da ƴan sanda sun kai har yayin sanadin mutuwan ƴan zango wankin nan na Asawasi mutum 7 a Kumasi za a zantar da duk wani shawara da za su bayar dangane da wannan kisa da ƴan sanda suka yi har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne an harbe wani ma'aikacin mobile money halahira sai kuma wannan labarin inda auditor general ke kira kar a baiwa auditoti cin hanci a bayan jaridar wato shafin karshe kenan wannan labarin ne ga hatsari nan kurukuru yayin da dam din nan na Bagri ke dab da malala sai kuma wannan labarin har yau a shafin karshe na jaridar Ghanaian Times dalibai ƴan Ghana 70 za su ci gaba da karatun su a kasar China a bisa taimako na ci gaba da neman ilimi takardan scholarship kenan da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na Murera Murka Accra Ghana
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 3:25 da ƴan kai ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ya magana Malam Ibrahim Burashiro shi na Urbo. A ran karamin hukumar gamawa jarin roki Najeriya nake kiran ku. Kuma ina mika sakon gaisuwa ta ga barka da sallah ga dukkan musulman duniya. Gobe alhamis shi ne za mu tayi da sallah Allah kan gobe. Ubangi Allah mai mai ta mana baɗin madara. Ya magana Malam Ibrahim Burashiro shi na Urbo. A ran karamin hukumar gamawa nake magana. Nagode da yawa ga tayi lafiya.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Sani Muhammad daga Karmo Abuja, ina son ku bani wannan dama in taya daukacin makwabtanmu na Nijar da yake suka yi sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Na ƙarshe ina muku fatan alheri. Sunana Sani Muhammad.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Yusuf Tela mai hula karamar hukumar Bali jihar Taraba. Na ma'aruma jihar Taraba, barka da zagayowar ranar samun jihar Taraba shekaru 25 da suka wuce. Da fatan Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah kara wa shugaban kasar mu Muhammadu Buhari lafiya, kara mishi nisan kwana mai am.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuru bakin KTTV ba tsarorar Katsina. Ina mika sakon gaisuwa ta tabarkar sallah musamman ga shugaban kasa, kuma ina kira gare ka shugaban kasa a kama mutanen da duk suka yi matsan Najeriya sata, ko dan PDP ko dan APC kai ko dan mawata jam'iyya ne, mu bukatar mu a kama shi a matso shi a matsayin ya hidda kudin talakawa a yi du'a mutane aiki da shi, a yi mutane aiki da su, saboda gaskiyar magana talakawan Najeriya talauci ya ishe su, a sako mu mutane kudi mu ita daga wannan matsalolin da muke. A huta laya daga Umar Hassan Tankuru ba keke.
Madalla 3:27 mun zo ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya ga ladan.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake maimaita amfani da batun shiga da fice a matsayin abin da ka iya sawa ya samu goyon bayan masu jefa kuri'a, musamman lokacin yakin neman zabe da ma lokacin shugabancinsa, kuma yanzu haka yana so ya sake dawo da wannan dabara a zaben watan Nuwamba a wajen wani taron yakin neman zabe a ranar 30 ta gabata a jihar West Virginia. Jim kaɗan da labarin cewa an samu tsohon shugaban kamfe ɗinsa Paul Manafort da laifin a rinjizon wasu kuɗaɗe, da kuma lauyansa Michael Cohen ya ansa laifinsa gaban alkali cewa ba shakka an kauce tsarin amfani da kuɗi lokacin kamfe ɗin shugaban. Gungun wasu sojoji 'yan tawaye na ƙasar Sudan ta Kudu za su haɗe da sojojin gwamnatin ƙasar, wannan ko ya biyo bayan yarjejeniyar samun zaman lafiya ne da aka kulla a watan da ya gabata tsakanin bangarorin 'yan tawaye da gwamnatin kasar. Brigadier General Changaran ya faɗa wa manema labarai a ranar Talata a Juba cewa shi da wasu sojoji fiye da 300 za su haɗe da sojojin gwamnatin kasar. Gwamnatin kasar Afghanistan da Amurka ke goyon bayanta ta ba da sanarwa jiya Laraba cewa ba za ta halarci taron wasu ƙasashe a watan gobe ba wanda za a kasar Rasha, wanda za a tattauna akan makomar Afghanistan din. Yayin da kungiyar 'yan Taliban ta tabbatar wa muryar Amurka cewa ta amince da goron gayyatar da aka bata, kuma za ta tura wakilinta a wurin wannan taro. Rasha ko baya ga gayyatar Kabul da kuma 'yan Taliban, haka kuma ta gayyaci wasu ƙasashe 11 da ke yankin kasar.
To ma da Allah gaishe ka, da ka Allah ka mu ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin Sai Bango Ya Tsage na Jummai Ali. Kamar na madadin ladan Ibrahim Aya wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma engineer Daryl Smith da ya riƙa masa, a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.